شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايها كإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا الرجل الزاكي a wannan gari na Kano, a wannan yammaci mai albarka na Laraba daren Alhamis, yau 16 ga watan Jumadal Ula, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440, wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 1 shekarar miladiya ta 2019. A wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin da mai suna Alwabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim at-Tayyib, wallafar shehu malamin nan al-Imam al-Allama Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 109 a wannan littafi, inda muke cikin fasali na 16 da yake magana akan istikhara, wato sallar istikhara. Karanta hadisan da suka zo a cikin wannan babi satin da ya gabata, da muka ce wanda ya fi fito da sallar gabaɗayanta daga farkonta har ƙarshe, tare da bayanin yadda ya kamata mutum ya yi, shi ne hadisin Jabir ibn Abdullah, wanda Imam Bukhari da waninsa suka rawaito shi. وليك جوا جابر ابن عبد الله يك جوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا كوير دم استخارة لن جند الأمر إذا يتاسو كما يدرك كوير دم سورة القرآن. يقول هنا جوا إذا حم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. Idan da yanku ya kudura aniyar yin aikata wani al'amari, to ya yi raka'a biyu ba na farilla ba, sun maliyakun, sannan ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah ina neman zaɓinka da iliminka, wa astaqdiruka bi qudratika, ina neman ka bani iko da ikonka da kudurarka, wa as'aluka min fadlika al'azim, ina kuma roƙonka daga falalarka mai girma, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, domin kai ne kake da iko ni ba ni da shi, wa ta'lamu wa la a'lam, kuma kai ka sani ni ban sani ba, wa anta 'allamul ghuyub, kai ne wato kai ne masanin abubuwan da ke fake, wato abubuwan da suke boye. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته، يتي يا الله إذا كاكسن تي كاسن تي وأن الأمر سيأبى تبقاتس، خير لي في ديني ومعاشي وآخبة أمري وآخبة أمري، فاقدره لي إذا كاسن وأن الأمر الخير نيقريني أديني نادر عيواتا لكرشل مدينة، to ka kaddara min shi, wa yassirhu li, ka kuma sauƙaƙa min shi, sun babarik li fihi, sannan ka sa min albarka a cikinsa. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al'amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, idan kuma ka san wannan al'amari sharri ne gare ni a addini na da rayuwata da ƙarshen lamarina, fasrifhu anni, to ka kawar da shi daga gare ni, wasirifni anhu, ni ma ka kawar da ni daga gare shi, waqdur li alkhaira haythu kana, ka kaddara min alkhairi a duk inda yake, thumma raddini bihi, sannan ka sa min yardarsa da shi. Wani hadisi kamar yadda muka ce shi ne hadisin da yazo da bayanin istikhara da kuma abin da ya kamata wanda zai istikhara yayi, kuma mun yi bayanin sa gaba-gaba inda muka zo daidai fadar sa da yake cewa wa as'aluka min fadlika, ina roƙonka daga falalarka. Domin bawa a nan ya nuna gamsuwa da yarda da cewa duk abin da ya samu falala ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana wata kyauta ce Allah subhanahu wata'ala ya ga damar yi masa, babu wani abu da yake zama tilas ko wajibi a kan Allah in ba abin da ya wajabta wa kansa da kansa ba. Saboda haka abin da yake roƙo Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa a nan bai zama dole sai ya yi masa ba, falala ce in ya yi masa. Saboda haka bawa tun a cikin wannan addu'a ya sallama da wannan cewa abin da duk yake so a yi masa falala ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma falalarsa na da faɗi, tana da girma, tana da yawa. Don haka daga cikin wannan falalar yake so a yi masa wannan tagomashin ko a yi masa wannan alfarmar. Kauruhu sannan ya ce wasaluka min fadlika, sai ce abinnan wasaluka min fadlika al'azim, ina neman na roƙonka falalarka min, fa innaka taqdiru wa la aqdir, domin kai kake da iko ni ba ni da shi. Wa ta'lamu wa la a'lam, anan bawa yana nuna cewa dukkan wani abin da yake nashi na iko, to in aka kwatanta shi da ikon Allah ba komai bane. Sannan bawa bai da wani iko sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya shi ne yake ba shi damar da zai iya motsi ya motsa, inda ga dama sai ya hada shi motsi. Saboda haka kudirar da yake da ita wani abu ne da Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya ga dama ya ba shi. Saboda haka aka koma asali shi ba ya da wani abu nashi na kansa sai abin da Allah ya ba shi. Yasa yake cewa wa innaka taqdiru wa la aqdir, kai kake da iko ni ba ni da shi, kai kake da kudura ni ba ni da shi, ba ni da ita. Wa ta'lamu wa la a'lam, kai ka sani ni ban sani ba. Wato Allah subhanahu wata'ala ilimin sa ya kewaye komai, saboda kai ka san abin nan da nake ciki alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne, kai ka san abin nan da nake ciki abin da zai amfanar da ni ne ko zai cutar da ni, kai ka san wannan. Saboda haka ni ban san komai game da wannan ba, amma ka dan adam abin da ya sani shi ne bidayatul umur, amma bai san nihayati ba, bai san karshen abubuwa ba, ya dai san farkon su amma bai san karshen su ba. Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya san farkon abu da karshen sa, to kuma karshen shi ake wa hari, shi ake hari abinda zai haifa nan gaba, ba abinda yanzu idan sai nuna masa ba. Saboda haka yake bayar wa da Allah subhanahu wata'ala ilimi cewa ta'lamu wa la a'lam, to wa anta 'allamul ghuyub, kai ne masanin gaibi, babu wanda ya san gaibi sai kai. Sai da ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra wa yusammi hajatahu khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li, ce ya Ubangiji idan ka san cewa wannan al'amari, wato al'amarin da zai yi ko yake nema na yayi ko ya bari, anan shi ne yace wa yusammi hajatahu, sai ya faɗi buƙatarsa. Idan wata tafiya ce, Allah in ka san wannan tafiya khairul fi dini, wannan in ka san wannan tafiya ba wai shakka bace ba wa yake yi game da ilimin Allah, ba yana nufin cewa Allah ya sani ko bai sani ba, in ya sani to yayi masa kaza, ba wannan bane. A junan mu mukan iya faɗa wa junan mu a irin wannan magana, wataƙila muna nufin shakka, in ka san kaza 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 kaza, wataƙila akwai yiwuwar ka sani akwai yiwuwar baka sani ba. Amma a nan shi bawa yana faɗar haka ne duba da shi lamarinsa na ya jahilci abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya sani. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya sani, shi bai sani ba. Saboda haka shi ya sani alkhairi ne, shi ya san kuma ba alkhairi ba ne. Wannan shi ne in ka san, wato cikin abubuwan da ka sani na alkhairi da wanda ba alkhairi, in ka san shi wannan a matsayin alkhairi to ka yi min shi, in ka san shi a matsayin sharri to ka kawar min da shi, shi ne abin da yake ne. ba wai yana nufin cewa ko Allah ya sani wataƙila bai sani ba, a'a, ya san abubuwa guda biyu, ya san alkhairi ya san da ba na alkhairi ba. To in ya san wannan a matsayin sa na alkhairi, to ya masa, in kuma ya san shi a matsayin shi ba na alkhairi ba, to ya kawar masa da shi, shi ne abin da yake nufi. Sannan ya ambaci buƙatarsa, ya faɗi menene yake buƙata, tafiya ce, neman aure ne, abin nan ne, wani ciniki ne zai kulla, wata harka ce zai shiga, kuma menene a daidai nan sai ya ambaci buƙatarsa. A wata ruwaya cikin sunan Abi Dawud ce, thumma yusammihi bi'ainihi, sannan ya ambaci sunan abin, wato ba kawai ya halarto da niyya ba, ba kawai ya kawo abin a ransa ba, a'a, ya kirawo sunan abin. In kunta ta'lamu anna hadha as-safar, in kunta ta'lamu anna hadha as-safar, in kunta ta'lamu anna hadhihi as-safqa, ka san cewa wannan zawaja shine a gaban ka. In kunta ta'lamu anna hadha an-nikah khairun li, sauraka sai ya faɗi ko menene yake da buƙata. In ka san cewa da al'amari kaza alkhairi ne gare ni, fi dini wa ma'ashi wa aqibati amali, fi dini alkhairi ne a addini na da rayuwata da ƙarshen lamari na. Kaga sai aka fara gabatar da addini, don shi ne gaba da komai, ko da zai zama abin da rai yake so da ya shafi sha'anin lahirar duniya, amma kuma zai cutar da addini, to ba waye ne tsarin Allah daga wannan abu. Saboda abin da zai fara tunanin gyarawa shi ne addininsa, domin shi ne komai nashi, shi ne rasu malihi, zamanka a duniya babban jarinka shi ne addininka. Wanda duk ya rasa addininsa, to wanda shi ne babban wanda ya fi kowa asara. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama ala dhalika al-khusran al-mubin, ki asararru suna da sai asarar kawunansu da iyalansu ranar gobe kiyama. Allah ce to saurara, wannan fa ita ce asara ta gaske, wannan ita ce asara gaske. Duk wani abu da zaka rasa ba komai bane idan aka kwatanta shi da addini. Saboda farkon abin da zaka fara tunanin kuɓutarsa shi ne addininka. Fara tunanin addinin kai kai labari, domin addinin kai kai labari ta komai da sauki. In kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairu li fi dini, fara da addinin, sannan wa ma'ashi da rayuwata, na rayuwarka ta yau da gobe, kujuba-kujubarka ta yau da gobe, hanyar neman abincinka, zaman lafiyarka, ya shiga cikin ma'ashi. Ja'alna lakum fiha ma'ayish, Allah ya sanya rayuwarmu da kujuba-kujubarmu da fatashinmu duk a nan duniya. Haka wa ma'ashi a nan nufin nan ma'ishatul hayat, ma'ishatul duniya, rayuwa ta duniya. Ka san cewa wannan al'amari addini na alkhairi ne, a rayuwa ta ma alkhairi ne. Wa aqibati amri, da ƙarshen lamari na shi ne lahira. Ta lahira ma kuma zan girbi amfanin abin nan, zai bin rana a ranar gobe kiyama. To fa qadaruhu li, ka kaddara min shi. Fa qadaruhu, ko fa qadaruhu, ko fa qadaruhu bi kasri dali, ko bi dhammi dali. Mutanen maghrib suna kasara fa qadaruhu li, mutanen mashrik kuma suna yi masa dhamma. Fa qadaruhu li ay faj'alhu li maqduran alayhi, sai wani al'amari abu ne da zai yi, da zan iya, wato ka bani iko a kansa, ko kuma ka sauƙaƙa min shi, kamar yadda yake a gaba, zai zama kamar gaba ɗin ka mafassara wa yassirhu li, ka mafassara faqdurhu li, kamar ya ɗauke shi a matsayin faqdurhu ay faj'alhu li maqduran ya fi. To ka sanya wani abu ya zama abin da zan iya ne, domin zai iya zama alkhairi ne gare ka, addininka da rayuwarka da ƙarshen al'amarinka, amma kuma ya fi ƙarfinka. to ka sanya shi cikin abin da zan iya kuma bayan zan iya waye surhuli ta sauƙaƙa mishi to ka zo min da shi da sauƙi kada in sha wahala kafin in samu akwai abin da zai zama fi kudratika kana iya kai amma kuma za ka sha wahala kafin kai to ka kai labari da ƙyar to ba irin wanda yake nema ba kana neman abin da za ka same shi tubus-tubus lallausa to shi ne waye surhuli ka sauƙaƙa min shi thumma barik li fihi sannan ka sanya min albarka a cikinsa to ka sa min albarka a cikinsa abin da ake kira albaraka shi ne az-ziyadatu wan-nama wato abu da zamana ya haɓaka yana ta hauhawa yana ta ƙaruwa wato bayan ka roƙi Allah subhanahu wataala ya baka wannan abu ya hore maka shi ya sauƙaƙa maka shi kuma ka roƙe shi ya sanya albarka ma'ana da ya sanya albarka ya sanya abin da ya ta haɓaka alkhairin kuma ya ta yawaita ya tana so ya ta yaɗo wannan shi ne ma'anar albaraka wa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li nan ma sai ambaci sunan abu kuma faɗarsa lahu in kunta ta'lamu anna hadhihi as-safqa hadha al-bay hadhihi ad-dar dai abin da yasa a gaba sunan sa in ka san cewa wannan al'amari alkhairi ne gare ni sharri ne gare ni fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da karshen al'amari na fasrifhu anni ka kauda shi daga gare ni wato ka sanya abin ya zama nesa da ni wato wasrifni anhu ni ba ka kawar da ni daga gare shi wato shi ka raba ni da shi ni ma ka raba ni da shi wato wannan yana nuna cewa ya zama da har ya kasance babu wani abu na san abin ko damuwa da abin a cikin zuciya ta yadda da shi da babu su zama ɗaya abu na saboda ka kawar da abin ni ma ka kawar da ni saboda yayi gabas ko kai gabas yayi yamma saboda ba kuma haɗa hanya ba to wannan shine abin da yake nufi wanda yana nuna cewa alkhairi da sharri duk wannan suna da alaƙa da kaddara ta Ubangiji. Ubangiji subhanahu wataala shi yake kaddara wa bawa alkhairi shi yake kaddara masa sharri domin da ba dan Allah ne yake kaddara abin ba da bawa shi yake kaddara wa kansa kamar yadda Mu'tazila suke cewa in ka ga abubuwa sun kwaɓe maka kai ka kwaɓar da kayanka to da a ce bawa shi yake yi wa kansa kaddara wa kansa komai to da ba buƙatar Allah ya je nema Allah ya kore masa to shikenan sai ya kore wa kansa to amma da yake komai da kaddarar Ubangiji ne wanda yana daga cikin imani ya usulul imani shikashikan imani wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka yadda dukkan wani abu baya faruwa a cikin hukuncin a cikin abin makhluqat a cikin rayuwar halittu duka sai da yin Allah Ubangiji subhanahu wataala shi ne yake halittar wannan abu kafin ya wakana illa iyaka Ubangiji subhanahu wataala ya ba wa ɗan adam damammaki inda duk ɗan adam ya zaɓa nan Ubangiji subhanahu wataala zai hore masa sai ba shi damar ya sukwana a nan gurin ya zaɓi alkhairi Ubangiji sai ya ba shi wannan damar wanda ya zaɓi sharri kuma sai Ubangiji shi ma ya ba shi wannan damar amma waye yake ba da damar shi ne Allah shi kuma bawa Ubangiji subhanahu wataala ya ba shi imma wa imma imma shakiran wa imma kafura an ba shi wannan damar maki guda biyu da haka bawa ba muqayyadu bi yadayhi bane ba a dai bai yake ba kamar wata wanda za a ɗaure masa hannaye da ƙafafuwa a jefa shi ruwa a ce kakka yadda ka ciki haka ai an kallafa masa abin da yake mustahil an ɗaure shi ta mau da hannunsa da ƙafarsa kuma an jefa shi ruwa an ce iyaka an tattala bil mai kakka kuskura ka jike da ruwa ko ina zai yi to dan bawa ba haka yake ba Ubangiji subhanahu wataala ya ba shi dama ya zaba yayin da kuma ka zaba Ubangiji kuma sai ya hore maka shi yasa annabi ya ce i'malu fa kullun yassaru lima khuliqa lah.
Na'am.
Yi aiki kowa za a hore masa, a hore shi ga abin da aka halicce shi saboda shi. Sauraka idan ka zaɓi alheri shikenan, in ka zaɓi sharri shikenan. Sauraka anan yana roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya kawar masa da wannan abu inda ba alheri ba. Sannan ya ce waqdur li alkhaira, ka kaddara min alkhairi haythu kana, duk inda yake. Thumma raddini bihi, sannan ka sa mun yarda da shi. Arwayar Qutaiba, thumma ardini bihi, yakun raddini bihi thumma ardini bihi, sannan ka sa mun yarda da shi. Wato ka sa ni in yarda da abin da ka kaddara mun, domin Allah na iya kaddara wa bawa wani alkhairi bayan ya raba shi da wani sharri, amma kuma zuciyarsa ta ci gaba da tuna wannan abin da ya raba, aka raba shi da shi. Da sanda ya zauna yana tunanin kai abin nan kam na so shi, ga shi dai Allah ya raba shi, amma zai rika wannan gaskiya wato abin nan har yanzu kai na raina kai dai kawai ɗin. To kaga akwai matsala, bai sa masa ya raba shi da wancan, ya sa masa wani kuma ya zama ya ba shi gamsuwa da yarda da abin da ya ba shi. Saboda haka zuciyarsa sai ta nutsu, sai ya samu sukuni zuwa ga abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara masa. To wannan ita ce addu'a ta istikhara, wanda a ƙarƙashinta, a cikin ƙarƙashin wani hadisi za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna shafakarsa ga al'ummarsa, yadda yake nuna tausayinsa ga wani al'umma. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum,
na'am,
lil mu'minin raufur rahim. Annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausayi ne ga wannan al'umma, duk abin da zai wahalar da wannan al'umma annabi baya son sa. Duk abin da zai zama rahama ce da sauki ne ga wannan al'umma shi annabi yake so. Ce laula an ashqa ala ummati la amartu bisuyuk, laula inna hadha la waqtuha laula an ashqa alaikum ni khashitu an yufrada alaikum. Nabi yake cewa ba dan kaɗin matsa muku wada sai in sa ku riƙa yin aswaki tare da kowace sallah. Kaga shi ba ya sanya matsa mana, ce ba dan kada wato ki zo ya samu sahabbansa ɗan jinkiri bai fito sallah isha'i ba har dare ya fara ja, sannan ya fito ce to kun ga wannan shi ne lokacin ta, ma'ana shi ne lokacin da ya fi falala, ba dan kaɗin matsa muku ba. Ɗaya sallar tarawihi, ɗaya, biyu, uku, a na huɗu sai bai fito ba. Sahabbai suka taru aka cika masallaci bai fito ba. Gashi gari bayan ya zo ce duk naji motsinku da tarinku da gyaran murya ku duk naji, abinda ya hana ni fitowa saboda gudun kada fito kuma daga ba Allah ya farlanta muku fukasa. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wato tausayi game da al'ummarsa. Da haka shi yasa wasu abubuwan ko sahabbai sun nuna cewa suna so za su iya, annabi in ya duba cewa yansa yau da gobe zai iya zama da wahala sai ki ba su haɗin kai kuma a wannan sallah. Shi yasa Allah ce law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum, da zai muku biyayya cikin al'amura da dama da kun wahala. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake janye jikinsa daga dukkan abin da ya san zai wahala da al'ummarsa. Saboda shi ya kasance dukkan wani abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da shi wanda zai taimaka wa al'ummarsa ta samu rahusa a rayuwarta, ta ƙara samun ta'alluki wato da Allah subhanahu wataala, sai ya koya musu. Shi yasa a nan ka duba yake ce kana yu'allimuna abin nan istikhara kama yu'allimuna surata min al-Qur'an, kamar yadda zai koya mana surar Qur'ani istikhara, wanda kuma abu ne da zai amfane mu a cikin rayuwarmu ta yau da gobe. Akwai masail da suke da alaƙa da wannan hadisi da suke da alaƙa da istikhara. Na farko, a ina ne zai yi wannan addu'a? Zai yi gabanin ya yi sallama ne ko bayan ya yi sallama? Wasu suna cewa zai yi gabanin sallama wato cikin tahiyya, addu'a cikin tahiyya, inda annabi yake cewa thumma liyatakhayyar min addu'a ya ajabahu, sannan mutum ya zaɓi addu'ar da ta fi masa ya yi. suka ce saboda a cikin wannan sallah yafi kusa da ubangijinsa sama da bayan ya gama sallah saboda tunda aka ce yayi raka'a biyu sannan ya ce suka ce a cikin ramar sa na ƙarshe zai fada to wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayin wasu malamai amma wasu suka ce a'a kalmar thumma tana nuna tarafi tana nuna cewa bayan raka'a biyu sannan wani abu ne da zai biyo bayan raka'a biyu wato raka'a biyu ko ba za ta cika raka'a biyu ba sai yayi sallama sai yayi sadiya masa sallama sannan suka cika raka'a biyu don haka in ya gama raka'a biyu sai yayi saboda su su ko suna ganin nassin ya fi nuna cewa bayan sallama ne za a yi addu'a ba a cikin tahiyya ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah cikin fatawa cikin littafin sa al-fatawa mujallad na biyu a cikin yana cewa al'amru fihi sa'a al'amru wasi lafazin zai iya dauka a cikin sallah zai iya dauka bayan sallah ai wuraka duk inda mutum ya ga zai yi ina ganin cewa babu wani damuwa akwai dama akwai sauki a cikin duka al'amarin biyu ko yayi kafin wato sallama ko kuma bayan yayi sallama sai ya yi kowanne wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ya raja a sannan shin wannan addu'a ga wanda bai haddace ta ba ya zai yi tunda ga ta nan doguwar addu'a ce yar gajeriya ma ana ta kikikaka da wasu wuri kuma irin wannan doguwar addu'a duk da cewa addu'a ce mai dan falala-falala yawanci addu'o'i masu falala ana daure a haddace ba tasbihi bane da zikiri zalla ce an ba da an ce ambaci Allah ya ce kaza ya ce ka sai ce me falalarsa in ya ce maka me falalarsa ma'ana me zai samu ana ba a can ba wala ne falalarsa to falala ta wuce Allah ne ce kai ko zai baka haka nan zai baka haka nan ba to ga wanda bai haddace ba ya zai yi idan ya iya karatu yana iya karanta ta a takarda ko a littafi wani sunan musulmi ya bude ya karanta zai iya yi in bai haddace ba bayan ya gama sallah in kuma a cikin sallah zai yi shi ba zai iya zama motsin da zai a cikin sallah ba mutafar ne sun da yana da alaka da sallah zai bude ya sunan musulmi yana jiruwa shafi zai iya zama mutafar inda na farko haraka ce ya tsira dan motsi ne ba mai yawa ba sannan kuma yana da alaka da sallar da yake yi ga wannan zai iya yiwa ya buɗe littafi ko ya riƙe takarda ya zo daidai inda zai sa hannu a duba ya jaro takardarsa ya buɗe ta ya karanta wanda in ya iya karatun kenan idan bai iya karantawa ba kada ya ce za a rubuta masa da baƙin boko ya je yana ta karanta abin ba daidai ba idan ba zai iya karantawa ba idan ba zai iya karanta ba saboda bai iya karanta tarbiyya ba kuma ga shi mun ce ka rubuta masa da baƙin boko to sai kowace addu'a yana iya yi nan za mu iya cewa idan bayan sallah ne ko da hausa ana iya rubuta masa ko da in dan boko ne cikakke baya iya karanta hausa sai turanci sai a masa da turanci akwai dan bokon da zai ce maka shi hausa wahala take ba shi yaran sa yake ba shi wahala a bayan rawani zanzan daga akwai akwai matsala kowace al'umma tana alfahari da yaran ta kai kuma naka yaran da yake baka wahala to sai rubuta da yaran da baya ba shi wahala ya so sai ya karanta in kuma a'a ɗan kalmomi biyu uku za a gaya masa ko ya faɗi Allah ka yi min zaɓi cikin al'amuran nan ya haɗa tashi shi ya yi ba za mu hana shi ba zai iya haɗa tashi ya yi amma dai ya sani cewa lamarsa annabi sun fi nashi to amma ba ilimi sai ba hawa bilin faɗan eh ba za ka iya samun mai yawan ba to ko da ɗan ƙanƙani ne sai Allahumma khairi Allah ka zaɓa mu ya ubangiji ka zaɓa mu tsakanin abu kaza da kaza kiran ya yi addu'a wannan ga wanda ba zai iya ba to shin in ya tashi yin addu'a zai fara da godewa Allah da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda wasu hadisi sun nuna can bayan muka karanta su ana so ka fara girmama Ubangiji sannan kuma kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kamar shi ne faifan da zai dauki addu'ar ka zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma sanadi ne na samun karbuwar wannan addu'a wato tawassuli ne da godewa Allah da girmama shi da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam don Ubangiji ya karba addu'ar ka shin zaka fara da wannan babu dawowi a cikin azkar yana cewa zaka yi wannan amma al-afdal abinda yafi shine ka takaita kan iya abinda Annabi ya koya wa sahabbansa ku duba yadda yake koya musu ita kamar yadda yake koya musu sura al-Qur'ani wannan ya nuna maka yadda ba abu mai muhimmanci saboda ka dauki cewa duk wani abu mai muhimmanci Annabi ya koya maka ne bai bar komai ba saboda ka yi ta gundarin ta yadda take haka kakkai wasu ƙara-ƙara a farko ko ka je ƙarshe kai wasu ƙara-ƙara ka yi ta yadda take haka wasu ƙarfi za ka yi to idan mutum ya istikhara sau ɗaya zai iya maimaitawa sau biyu sau uku ko kuwa in yi sau ɗaya shi kenan wasu suna cewa babu abin da yake nuna cewa za a maimaita saboda haka in mutum ya yi sau ɗaya shi kenan kawai ya ci gaba da abin da ya ji cewa ya natsu da shi ba sai ya yi ta maimaitawa ba wasu kuma suka ce a ba laifi ya yi sau ɗaya ya yi sau biyu ya yi sau uku gwargwadon yadda ya ji wato zuciyarsa ta karkata zuwa ga wani abu guda ɗaya ko ya natsu da wani abu guda ɗaya ko kuma tantama da kai komo da yake ya yi ko kai ya yi ya ɗauka ko ya aje ya daina jin wannan kai kawo a zuciyarsa shi ke da sai bari ba kamar zai iya maimaitawa ɗaya biyu uku babu laifi akwai hadisin da aka rawaito a kan wannan hadisin ana amma bai inganta ba hadisin ya dhaifu jiddan yake nuna cewa za ka iya maimaita sau bakwai da a ce ya inganta to da sai a maimaita ɗin har sau bakwai amma bai inganta ba akwai cikin sahih muslim abdullahi bin zubair lokacin da zai canza lokacin da zai gine zai canza ginin kaaba ya mayar da shi zuwa ga wato ginshiƙanta da harsashin da annabi ibrahim alaihi salam ya gina ta a kai a ciki an ji shi yana cewa inni mustakhirur rabbi salatan zan yi istikhara ne na zaɓi ubangiji na sau uku to kuma ya faɗi wannan cikin sahabbai da manyan malaman tabi'ai ba addu'an da ya masa inkari ba shi da masa sahabi ne sannan kuma cikin sahabbai yake wa daura na magana inni mustakhirur rabbi salatan zan yi istikhara ne na zaɓi ubangiji na sau uku tunda har ya faɗi sau uku gaban sahabbai ya nuna kenan ana maimaitawa babu komai sannan kuma istikhara addu'a ce istikhara addu'a ce addu'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yin addu'a kana idza da talata in yi addu'a yakan maimaita ta sau uku ita ma istikhara addu'a ce sauran ka dan ya maimaita ta sau uku babu komai sauran ka zai iya yi ya kuma maimaita to bayan ya yi sallar istikhara me kuma zai yi bayan ya yi sallar sai ya yi me yayin da mutum ya yi sallar istikhara ya ba wa Allah subhanahu wa ta'ala zaɓi idan ya ji cewa zuciyar shi ta kwanta ya samu nutsuwa ya samu inshirahu sadr da abin da ya yi Allah ya zaɓa masa zuciyar shi ta kwanta sannan kuma ya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ta ƙara ba shi hanyoyin dacewa da abin to kaga wanda yana nuna cewa dan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba shi zaɓi ya zaɓa masa nan sai ya ci gaba da aikata da wannan abu ya samu inshirahu sadr mun faɗi a baya cewa wani abun wani mutumin yakan riga ya karkata zuwa ga wani abu daban can shi yake so don haka ko da bayan istikhara zuciya za ta ci gaba da karkata zuwa ga wannan abu don daban shi ya fi so wani ma har baya son ya ce dan akwai wanda ya taɓa tambayar cewa wai dole sai na ce sharadi na ƙarshen ko kuma a'a in na ce ya Ubangiji ko dai wai ya tsaya in ya Ubangiji alheri ne ka kaddara mashi ya tsaya iya nan ko kuma a'a in ya ce in sharri ne a Ubangiji ka gyara min shi ya dawo a ka gyara mishi to kaga wanda ba da niyyar ya saki wannan abu to idan zuciya ta riga ta karkata zuwa wani guri akwai malaman da suke cewa zuciyar ka ta karkata zuwa ga abu daman can ta karkata zuwa ga abu kai istikhara ka ji ta kuma karkata to ka saba mata shine daidai saba domin abin da mukhalafatul hawa mahmud mutaba'atul hawa mazmum to da zuciyarka tun farko ta nufi can to yanzu saba mata shine abin yabo amma man khafa maqama rabbihi wala hannafs anil hawa abu ba shi inda tayi sai ka saba mata to amma dai abinda malamai suka fi fada kusan suka ittifaki akan sa shine babu wani abu da yazo na dalili na abinda za ka ji ko shi kansa inshirahi sadri din da tafsirul umur to amma dai tunda abinda ka roƙa kenan ka roƙi ubangiji subhanahu wataala ya buɗa maka kirjinka ka ji wannan abu da kake so kai ya samu karɓuwa a ranka ka ji nutsuwa a ciki kaga kuma hanyoyin samunsa sun ƙara sauƙaƙa gare ka dama abinda kake roƙa kenan sai kuma ka gani kaga alama ce ta cewa wannan addu'a ta ka Allah ya karɓa to shi yasa zamu ga duk maganganun da malamai suka yi akan alamomin kowa zai faɗi inshirahu sadr idan Allah ya yalwata masa kirjinsa ya ji gamsuwa to shi kenan idan taraddudin da yake ji kai komo din bai bushe daga zuciyarsa ba sai sake maimaita istighfar lokacin da zai ji abin ya samu karbuwa ko yin ko bari ko tafiyar ko dawowar abinda wasu mutane suke zato wasu ma suke fada na cewa idan mutum ya istighara ya kwanta bacci zai gani wannan ba gaskiya ba ne ba magana ka gani a bacci ba inda aka ce in kai bacci abinda Allah ya zaba maka a ciki zai gaya maka a'a saboda wannan kawai surutai ne na mutane babu alama ta bacci a gani a mafarki kuma shin za a iya wani zai iya ba wani wani zai iya kwintar wani kamar yadda muke ji wasu ce da Allah a mala a yi mai istihara ko ke zan maka istihara ba ko mai zan ma istihara ijma'in malamai kamar da ibnu abdulbar ya kawo a sifka ijma'in malamai cewa babu wakilci a sallah as-salatu la tadkhuluha an-niyaba sallah ba wakilci ba shi da ta ka taba jin cewa wanda ba zai yi sallah ba wani malami ya ce sai dan sai masa wasu kawai sai masa ko babu ita sallah babu wannan a cikin ta wannan sallah ce istighfara sallah ce zaka yi raka'a biyu sannan ka abin saboda ka wani ba zai wakilci wani ba ya yi masa raka'a biyu ya yi masa addu'a da haka wani malami ya ce zan yi maka sallah zan yi maka istihara ta dan fara ne ko bai san abin da yake ba sallah istighara kai kake yi da kanka za a dauce idan hamma ahadukum idan ɗayan ku ya yi kudiri kaga shi wanda yake da niyyar abin wanda yake son abin shi annabi yake gayawa ja falliyar ka rakatai da min ghairi farida thumma liyaqul ya je raka'a biyu ba ta farilla ba sannan ya ce kaga kai da abin ya shafa kai ake umarta ka kai sallar kai ake umarta ka kai wannan istighara saboda ka wani baya yi ma wani shin a lokaci guda mutum na zai iya istighara akan abubuwa biyu daban-daban abubuwa guda biyu ne suka buduro masa shin zai iya istighara ɗaya idan ya zo wajen Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sai faɗa abubuwa guda biyu ko kuma a kowanne abu sai ya masa istighara sa to wasu malamai suna cewa abubuwa iri biyu ne akwai abubuwan da suke da alaƙa da juna duk tare suke za ka yi tafiya a tafiya kuma ga tafiyar nan kuma ga wani abu da za ka yi a can a tafiyar to kaga duk abu guda biyu ne da suke da alaƙa ɗaya in na yi tafiyar nan ina so in je in ziyarci ku kaza ko in yi kaza to duka biyun kana yi ambata su tunda duk abubuwa ne masu alaƙa da juna idan kuma zama da abubuwa ne ba bambanta juna ɗaya kasuwanci ɗaya aure to kaga wanda kowanne sai suka ce to kowanne ka yi masa amma dai ba wani dalilin da yake nuna rabawa sauraka a lokaci dai kana iya faɗa sama da bukata daya domin al'amura a nan jins ne yana iya ɗaukar abu daya yana iya ɗaukar biyu yana iya ɗaukar dubu in kana iya jera dubu ma a lokaci guda sauraka a lokaci guda kana iya faɗar abubuwa daban-daban Allahumma kunta ta'lamu anna hadha al-bay' hadha ad-dar hadhihi as-sayyara hadhihi kadira Allahumma musamman yanzu da zaka ga abubuwa da yawa mutum daya gan shi malami ne malamin makaranta ne malamin jami'a ne dan kasuwa ne sannan kuma yana siyasa sannan yana ana karɓar gida shi kadai to kaga bukatunsu za su iya zuwa ga sunan mabambanta sun gire shi dan kasuwan ma sai ka samu kasuwanci iri-iri ta wace harka sai ka ji shi a ciki to kaga shi ma irin haka lokaci guda harkoki daban-daban za su iya guguro masa to ba sharadi ba ne kowace harka sai ya yi mata istikharar ta daban duka yana haɗa su yana haɗa su ya buge to wannan shi ne abin da ya shafi istikhara to wannan ita ce istikhara shar'iyya kuma shari'a ta zo da wannan don ta rushe abin da a da a jahiliya ake yi a jahiliya suna da al-istiqsam bil azlam wa an tastaqsimu bil azlam Allah ya faɗa al-istiqsam bil azlam shi ne mutum ya nemi rabansa istiqsam ay talabul qisma ya nemi rabansa ta hanyar kibau sai a haɗa kibau ɗaya a rubuta jikinsa a rubuta na'am ɗaya a rubuta ko ɗaya a rubuta if'al ɗaya a rubuta la taf'al yi kakka yi sai a samu abin a cikin abin sai a haɗa su a gauraya su a gauraya su a gauraya sai ce ɗauko ɗaya in ka ɗauko ɗaya ce baka if'al to shi kenan ka je an baka sa'a in ka ɗauko la taf'al to baka shi ne rabanka shi ne ƙismarka istiqsam ba yana nufin rantsuwa ba yana nufin neman rabo neman wata biyan bukata wata bukata ta hanyar kibau to wannan kaga wata istikhara ce amma ta jahiliya kibiya ce za ta baka zaɓi ka yi ko kakka yi wannan shirkun ne billah suna da at-tiyara at-tatayyub shi ne mutum zai yi tafiya sai ya fita ta da tsuntsaye in sun yi dama to akwai nasara akwai yom shi ne albaraka akwai albarka in sun yi hagu to babu albarka saboda in ya ta da tsuntsaye in suka yi dama in tafiya ce shi kenan an ba shi sa'a sai ya kama gabansa in suka yi hagu to sai koma gida gobe ma sai ya dawo ya kuma tashinsu in an yi sati suna yin hagu suna ta yin hagu to kuma ranar tafiya sai ranar da suka yi dama da kaga a nan shi ma istikhara sace amma ta jahiliya annabi yana cewa inna at-tiyarata shirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibu bit-tawakkul haka annabi ya ce wannan ta da tsuntsu tabbi da tsuntsaye annabi ya ce shirka wasu su kuma tasu tiyara din shine tashi tsuntsu inda duk tsuntsun yayi to nan zai kama gaba yayi saboda ka ya fito zai fita yawon duniya neman arziki ba ma bai san ina zai je ba gabas ko kudu ko a yamma ko arewa to da ya zo zai samu tsuntsu zai tashe shi inda duk tsuntsun ya tafi to kenan nan arzikin sa yake sai ya kama gaba yayi da yawa to kaga wannan ita ma istikhara ce ta jahiliya to musulunci da ya zo ya rushe irin wannan a rushe ko wasu tsuntsaye a canfe su kamar mujiya mutum ya fito in ya fara cin karo da mujiya cikin tsuntsayen da zai ga mujiya zai fara gani to ba alheri sai koma gida duk sanda zai fito inda zai ga mujiya to zai ko zai ya yi tafiyar ba ko ya yi abin da ya sa ransa zai yi to duk wani a cikin tsiyara yana da shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tsiyara babu wannan canfi ne kuma shirka ce da Allah sai ya zama na zamani kuma ya zo da wasu wani abun sai ka ga an yi masa wata riga ta addini haka wanda yake sawa sakar ka musu yadda akwai da shi qur'ani zai bude in ya bude in ya fara ganin aljanna idan sai ya ga ayar aljanna ko rahama to zai yi in ya fara azabul alim to zai yi to wannan ma jahiliya ce jahiliya ce akwai waɗanda an ce da qur'anin ma suke yau dan karami ba fa karanta suke ba amma yana aljihun sa kuna tafiya sai ku ya sauka ya bude sai ku ga ya da ya zauna a wuta to ya bude yana budewa haka to ba sai sa alama ba da ya bude ya san inda yake so ya bude kuma shi littafi kana yawan bude shi zai rike wuri guda duk sai da ka bude ka ya zauna to kaga wannan ma abin nan bid'a ce wanda ba ta cikin addini ko da suke yi da kofi suna nan da yawa wanda za ka ga cewa ba su da kada kara a kada kasa a kada waye a kada carbi a ce rike in ka rike sai a lissafo in an zo idan inda aka tsaya wanda ka rike daga lissafin nasa ya zama cika ne to da alheri in ya zama mara ne ka rike to zai ce maka to ba alheri to kaga wannan wani abu ne wanda ko kai a gida zaka yi wa kanka in dai haka ake eh to duk wanda baya cikin wannan da aka gaya maka shi ne shi kuma ba wani wani abu za a nuna maka abin nan ba abin da yake da alaka da ubangiji subhanahu wataala kana roƙon sa abin nan da kake so ubangiji in alkhairi ne ya tabbatar maka da shi kuma ya baka sahale wasa sai da zaka yi shi cikin lafiya dimi lafiya alami lafiya ka gama lafiya kuma ya sa maka albarka a cikin sa mai dorewa to wannan shine abinda wannan babu yake koya mana sannan a gaba ya ga hadisin musnad da Imam Ahmad hadisin musnad Imam Ahmad hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala min sa'adat ibn adam istikharatu Allah yana daga cikin wato rabautar dan adam yana daga cikin rabautar dan adam bawa Allah zabi wa min sa'adati ibn adam ridha bi qada'i Allah yana daga cikin rabautar dan adam yarda da abin da Allah ya hukunta wa min shiqwati ibn adam tarku istikharati Allah yana daga cikin tabewar dan adam ya bar neman zabi Allah subhanahu wataala wa min shiqwati ibn adam safatuhu bima qada Allah yana daga cikin tabewar dan adam yayi fushi da abin da Allah ya hukunta wannan hadisi a Imam Ahmad da Tirmidhi da Al-Bazzar wasu malamai da yawa sun rawaito shi sai dai hadisin Muhammad ibn Abi Humayd ne wanda malamai sun raunana shi hadisi ne wanda yake ba mai inganci ba saboda shi kansa Tirmidhi da ya rawaito shi ya raunana shi ya za hadithu gharibun la na'rifuhu illa min hadisi Muhammad ibn Abi Humayd wa laysa huwa bil qawi inda ahli al-hadith hadisin nan ba ya da wata hanya sai ta hanyar shi wannan mutum Muhammad ibn Abi Humayd wanda shi kuma ba mai karfi bane a wajen malamai saboda hadisin yana da rauni sai ce wa kana shaykhul islam ibn taymiyyah radiyallahu anhu yaqulu shaykhul islam ibn taymiyyah yana cewa ma nalima man istakhara al-khaliq wa shawara al-makhluqina wa tathabbata fi amrihi Ibn Taymiyyah malamin sa kenan yace ya ji shi yana cewa malami ba man istakhara al-khalqa wanda duk ya bawa Allah zabi to ba fa zai yi nadama ba duk wanda ya bawa Allah zabi to ba zai yi nadama ba wa shawara al-makhluqina ya ba kuma shawara da mahallu da ababan halitta wato wadanda abokan shawara yayi shawara da su wata tabbata fi amrihi sannan kuma yayi takatsantsan cikin labarinsa wannan magana ce da Ibn Taymiyyah ya faɗe ta akwai kwatankwacinta cikin littafin sama Jumu'ul Fatawa mujallad na goma shafi 661 Ibn Taymiyyah nan kamar yadda malamai suke haɗa abubuwan guda biyu istikhara da istishara istikhara istishara istikhara ita ce abin da muka ga magana a kanta istishara kuma shi ne neman shawara وقد قال سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال لا يتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشاور رسول كان يشاور رسول كان الأمر إذا كما كان ذلك قدر أنيا تسيك دوغر على الله kada ga ka kudda aniya sai ka dogara ga Allah fa tara yana cewa ba ta shawara qaumun yabtaguna wajha Allah illa hudu ila arshad abrihim babu mutanen da za su nemi shawara za su rika neman shawara suna kuma yi dan Allah fa ce an nuna musu mafi shiriyar al'amarin su to sai an nuna musu al'amarin su da yafi zama shari'a wannan magana akwai kwatankwacin ta daga al-Hasan al-Basri kuma da yake cikin adab al-mufrad da kuma tafsirin Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito shi daga al-Hasan al-Basri wannan ita ce istishara wanda suna tafiya kai faɗa da ka faɗa istikhara dukkanin su abubuwa ne biyu da shari'a ta yi umarni da su da ta yi umarni da istishara haka da istikhara haka nan ta yi umarni da istishara neman shawara idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama duk hankalinsa duk tawfiqin da ubangiji ya yi masa da tsayawa su tare da ubangijinsa amma Allah ya ce da shi ka nemi shawara ka yi shawara da sahabbanka kaga ashe babu wanda ya fi karfi ya nemi shawara dai yana da hankali dai mutum mai hankali ne ba wanda giyar mulki ko giyar kuɗi ko wani girma ko ji da kai ko ilimi ko abin da ya riga bi garba dai da hankalinsa to zai ɗauki shawara wani abu a Fir'auna da ire-irensa su suka ɗauka cewa neman shawara ƙasƙanci ne ka nemi shawara ka nuna kai ka sauko ƙasa kenan kana daidaita kanka da talakawanka kenan sai yasa yake cewa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad kun ga ba abinda zan sa ku sai abinda ni na gani abinda na gani shi za ku yi kuma duk abinda zan nuna muku ba zan nuna muku ba sai shiriya sai daidai saboda ka a shi tunaninsa yana daga cikin kaskanci ya bari a yi wani abinda ba shi yake gani ba saboda ka irin su Fir'auna ko abu ya rikice musu sun suka zo suna neman shawara to ba shawara suke nema ba a suna so ne ka ba su goyon baya kan abin da su suke so a yi a za mu ga gashi dai shine mai faɗar wannan magana ma uriku illa ma ara kamar alqur'ani yawa amma a cikin surat ash-shu'ara bayan yayi ta yi wa annabi Musa izgili iri iri annabi Musa ya kure shi ya rasa magana karshe kamar yadda Allah ya ce qala lil mala'i hawluhu إن هذا السحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ما بشاور أكيد ما بقى يأتي والملأ وتبون من ينفع دوان سنة جيفا سعى إن هذا السحر عليم ونقول أن ورد ابن سهرين فقال يا ينكي حكومتي ورد ابن سهرين kuma muguwar manufa ke gare shi don yuridu an yukhrija kum min ardikum bi sihri yana so ya amfani da sihirin sa duk ya raba ku da kasar ku ma'ana ya raba ku da mukamin ku ko zama an ya kama ku da kore ku a wancan lokacin ba kurku ko ake kura ake duk zan kore ku kamar yanzu ce duk kama ku zai daure yuridu an yukhrija kum min ardikum bi sihri fa ma za ta amurun to me kuke gani to kaga dan bashawara yake saboda ya riga ya yi hukunci yanzu kawai zartar da abin da zaki so kawai a yi shi za a yi sai suka ce arji wa akahu wa ba'thu mala'ina hajiri da tuka bi kulli saharin alim ba ya ce masa sahirun alim ba to shi kenan an haɗa shi da manya-manyan gwanayen masu sihiri su kada shi to kaga wannan a zahirin ta kamar shawara amma ba shawara ba ce to akwai ire-iren Fir'auna suna nan da yawa kaga a zahiri kamar shawara suke amma fa sun riga sun gama komai sai ya gama faɗar decision ga kaza ga kaza ga kaza sai ko ce me kowa gani to ku kuma duk karkashin sa kuke ya riga ya yi cika ku da tsoro da abin nan to kaga karshe dai wannan decision nashi kawai za a ƙara tabbatarwa
arjiwa sawa ba su malaiyi ya tuka bi kulli saharin alim duk da gace gwanayen mai sihiri ne to a kawo masa gwanayen masu sihiri to amma annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga zai fito da niyyar abu saban su ba shawara ya saki ire-iren su suna nan da yawa babu lokaci bare mu fada to amma dai anan abinda shi yake nuna cewa istikhara ba ta hana neman shawara kaka dauka in ka istikhara to ba ruwanka da kashi shawarar kowa wanda zai ce to na ba wa Allah zabi to kai kai waye kai kuma da zaka ce gashi da ba wa Allah zabi a malamai da suna ta maganar wanne zaka fara istikhara zaka fara ko istishara zaka fara wasu suka ce to in kai istishara in kai istikhara ka zo kana istishara mai amfaninta bayan gashi ka ba wa Allah zabi in bai amfanin ka zuwa istishara dole ne to in ka istishara in ka tashi istishara ka fara da mahaliccin ka mana dan me zaka fara istishara da makhluki to kaga ba wani abin da yake nuna wannan za a fara ko wannan za a fara saboda ka kowace ka fara duk dai ne in ka istishara bai hana kai istikhara ka nemi shawara kuma sannan kai istikhara ila istikhara nan za ta kara tabbatar maka da wata shawara da masu hankali suka baka an ce ba lokaci yayi sai anan sai ya faɗa dai dai Allah ya ga na kuskure gurin ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.